Sashen Hausa na murya Amurka ke magana kan mita 25-21 sai mita 16 sai ta yanar gizo ko internet a kan voahausa.com. A jamhuriyar Niger ana iya sauraron mu kai tsaye ta VOA Africa a mita 102.5 a zangon FM ko kuma ta gidajen rediyon amfani sarauniya Nomad da Lulniya da kuma fara'a dukan su a zangon FM. Jama'a masu sauraron mu assalamu alaikum, Ibrahim Alfa Ahmed tare da Grace Alheri Abdu da kuma sauraron abokan aiki daga Washington a gundumar Colombia ke farin cikin gabatar muku da shirin wannan yammaci na Asabar ga kanin labarai.
Shugaban Amurka Barack Obama zai katse ran gadin da yake a Turai ya tafi Dallas jihar Texas inda wani kwantan bauna da aka yi wa 'yan sanda ya sanadin kashe jami'ai 5. Rundunar sojin Najeriya ta ce ta buɗe wata muhimmiyar hanya da ta kaɗe ƙasar da ƙasashen Kamaru da Chadi da a da ke hannun ƙungiyar Boko Haram. Kana Koriya ta Arewa ta harba mukami mai linzami daga wani jirgin yaƙi sai dai ba ta cimma burinta ba.
To madalla, mai baya shugaban Najeriya shawara kan harkokin tsaron ƙasa Janar Babagana Mangunu mai ritaya ya yi jawabi kan batun sha'anin tsaro a yankin Niger Delta. Muna tafa da cikakken bayani daga cambar nan za mu ji ta bakin Dr. Muhammad Bulama, kwamishinan yaɗa labarai dangane da babban rashin da aka yi na rasuwar Dr. Shetima Ali Mangunu wanda ɗazu aka yi jana'izarsa. A Niger mutane sun yi zanga-zangar nuna goyon bayansu ga al'ummar Difa da halin da suke ciki. Akwai filin amsoshin tambayoyinku amma duka sai bayan kun ji labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, barkamu da warhaka ga cikakkun labaran. Shugaban Amurka Barack Obama zai katse ran gadin da yake a Turai ya tafi Dallas jihar Texas inda wani kwantan bauna da aka yi wa 'yan sanda ya sanadin kashe jami'ai 5. Shugaba Obama wanda yake kasar Poland a halin yanzu zai dawo Washington gobe Lahadi, kwana ɗaya kafin ranar da aka shirya zai dawo da farko bayan sokiya da zango da zai yi a Spain bisa ga wata sanarwa ta fada White House. Shugaban Amurkan ya bayyana kisan da aka yi a Dallas a matsayin mummunan abin kyama a kan jami'an da ke gudanar da ayyukansu. Ya kuma ba da umarnin sauko da tuta ƙasa-ƙasa a fada White House da dukkan gine-ginen gwamnati da harabobi na tsawon kwanaki huɗu domin karrama waɗanda aka kashe da kuma raunata. Babban lauyar gwamnati Loretta Lynch ta ce ma'aikatar shari'a za ta taimaka wajen gudanar da bincike a Dallas. Sakataren Hukumar Tsaron Cikin Gidan Amurka Jay Johnson ya bayyana jiya Juma'a cewa maharin ba shi da wata alaka da aka sani da ƙungiyoyin ta'addanci na ƙasa da ƙasa. Kakakin rundunar sojin Najeriya Sani Kuka Shika ya ce rundunar ta buɗe wata muhimmiyar hanya da ta haɗa ƙasar da ƙasashen Kamaru da Chadi bayan arangama da suka yi da ƙungiyar Boko Haram a yunkurin ƙwace ikon yankin. Gwamnan jihar Borno Alhaji Kashim Shetima da babban hafsan soji Lieutenant General Tukur Yusuf Buratai da mataimakin sakataren Majalisar Ɗinkin Duniya mai kula da ayyukan jin ƙai na yankin Sahel da kuma waɗansu manyan baƙi ne suka dige cikin wato na daga cikin waɗanda suka halarci bikin sake buɗe hanyar da ta haɗa garuruwan Maiduguri, Difa, Gambarun Gala da kuma sauran garuruwa. Kakakin rundunar sojin ya ce harkokin kasuwanci sun fara dawowa a yankin tun da rundunar ta ƙwace ikon yankin daga mayakan. Ya kuma ce rundunar ta ƙara yawan sintiri da take yi kan hanyar da nufin daƙile yiwuwar kai harhare. Bisa ga cewar Kuka Shika, banda sintiri ta ƙasa, rundunar na kuma amfani da jirage da ba su amfani da matuƙa da kuma jirgin sama da nufin kare rayuka da kuma ƙadarori. Ya bayyana cewa mayakan Boko Haram suna kaiwa matafiya a wannan hanyar hari a lokutan baya su wawashe kayansu yayin da kuma suke tsawalawa mutane da ke zaune a yankin haraji da kuma tara domin su samu kudaden daukar nauyin kai harhari da suke yi. Banda bikin bude hanyar, an kuma yi ayyukan jin kai musamman a Dambuwa inda rundunar ta ba kimanin mutane 50,000 da suka fito magunguna kyauta. Koriya ta Arewa ta harba mukami mai linzami daga wani jirgin yaki sai dai bata cimma burinta ba. Kamfanin dillancin labaran ƙasar Koriya ta Kudu Yonhap ya ce injin ɗin makami mai linzamin ya tashi sai dai ya tarwatse bayan tafiyar kimanin kilomita 10 a sararin sama. Irin wannan gwajin da Koriya ta Arewa ta yi a watan Afrilu bai cimma nasara ba. Kamfanin dillancin labaran ya ce Pyongyang ta harba makami mai linzami daga wani katamfarin jirgin ruwan yaƙi mai nauyin ton 2,000 da asubahin yau Asabar daga gabashin gabar tekunta kusa da birnin Simpo. Jami'an ma'aikatar tsaron Koriya ta Kudu sun ce ba za su iya tabbatar da nisan zangon makamin mai nizamin ba kafin ya fado. Sai dai sun ce Koriya ta Arewa ta jima tana keta yarjejeniyar Majalisar Ɗinkin Duniya dangane da harba makami mai linzami. Kakakin rundunar mayakan ruwan Amurka, Commander Gary Ross, ya fitar da sanarwa da cewa muna Allah wadai da gwajin makami mai linzamin da Koriya ta Arewa ta yi, wanda ya saba wa kudurorin kwamitin tsaro na Majalisar Ɗinkin Duniya da suka haramta wa Koriya ta Arewa amfani da fasahar makami mai linzami. Prime Minister Japan Shinzo Abe shi ma ya kushe wa wannan gwaji. Koriya ta Arewa dai ta yi wannan gwajin ne kwana ɗaya bayan da Koriya ta Kudu da Amurka suka ce za su girki garkuwar kakkaɓe makami mai linzami domin daƙile barazanar Koriya ta Arewan. To, kuna shan labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Rasha ta ce ta kori jami'an diplomasiyan Amurka biyu a matsayin mai da martani da irin wannan matakin da Amurka ta ɗauka biyo bayan saɓani da aka samu tsakanin wani jami'in diplomasiyan Amurka da wani jami'in tsaro a Moscow. Ma'aikatar harkokin ƙasashen ƙetare ta ƙasar Rasha ta fitar da sanarwa yau Asabar tana cewa an kori Amurkawan ne a watan Yuni. Sanarwar da ta fito daga mataimakin ministan harkokin tsaro Sergei Yakov ta ce an kori ma'aikatan ofishin jakadancin Amurka sabili da halin da suka nuna ba na jami'an diplomasiya ba ne, ta kuma zarge su da zama jami'an leƙen asiri. Amurka ta kori jami'an diplomasiyan Rasha biyu ne ranar 17 ga watan Yuni a matsayin mai da martani kan saɓanin da aka samu a Moscow tsakanin wani jami'in diplomasiyan Amurka da 'yan sandan ƙasar Rasha. Daga ƙarshe, hukumomin lardin kan iyaka na ƙasar Pakistan sun ce ana ɗaukar matakan hana 'yan sandan, wato 'yan sanda muzantawa 'yan gudun hijiran Afghanistan da ke ƙasar, sai dai sun lashe takobin ta sakiyar baƙin haure da ba su da izinin zama ƙasar. Hukumomi na fuskantar matsin lamba musamman daga al'umomin yankin da aka tsugunar da 'yan gudun hijiran da su ta sakiyar su zuwa ƙasashensu bisa dalilan tattalin arziki da kuma tsaro. Takun sakar da ake yi kwanan nan tsakanin Pakistan da Afghanistan ya ƙara zafafa lamarin 'yan gudun hijiran da ya kasance mafi sarƙaƙiya a duniya bisa ga cewar Majalisar Ɗinkin Duniya. Sai dai shugaban jam'iyyar siyasa mai mulki kefi na lardin da aka tsugunar da 'yan gudun hijiran Afghanistan ya ce ana ƙoƙarin ganin an kyautata wa waɗanda suke da izinin zama a ƙasar.
Labaran duniyar kenan aka saurara. Toma da lada mu faro daga Abuja, inda wakilin Hassan Mainaka ne halarci wani taron da mai ba shugaban Najeriya shawara kan harkokin tsaron ƙasa, ya kira taron ba sabon bana 'yan jarida kan batun tsaro a yankin Niger Delta.
Mai baiwa shugaban ƙasa shawara kan harkokin tsaro Manjo General Babagana Mangunu, wanda ba kasafai yake yawan magana ba, ya ce koma menene ƙorafin 'yan yankin Niger Delta ta da ƙayar baya ba zai wa kowa komai ba. Akwai hanyoyi da dama da za a iya samo maslahar kowace irin matsala. Tsagiranci ko tashin hankali ba lalle shi ne hanyar samun biyan bukata cikin gaugawa ba. Muna buƙatar yin tunani mai zurfi irin na bai ɗaya, kuma mu tattaunawa irin na gaskiya. Ba na jin zai wahala a magance wannan matsala. Abin da kawai ake bukata a nan shi ne zumma da ƙwarin gwiwar yin hakan. Ko mai masana za su ce akan haka, Dr. Bawa Abdullahi Wase ƙwararre ne kan sha'anin tsaro.
Avengers mu a filin tsaro mun riga mun san ƙarya ce ba wata sabuwar kungiya ba ce. Waccan dai tsohuwar kungiyan wadda da kuma aka ɗauki dukiyan ƙasa mai yawan gaske aka danka musu ana musu horo da sauransu, to burbinsu da sababbin burbuɗi zaune gari banza da kuma 'yan siyasa waɗanda dama su suke haddasa waɗannan bara gurban 'yan siyasa da yau da yardan Allah da hikimar su sun rasa mulki, to su suka tada wannan ƙaimin wadda dama suna da goyon bayan waɗanda suke riƙe da mulki. To abin da yake faruwa a yanzu, to shi kuma a matsayinsa na mai ba shugaban ƙasa shawara a tsaro ba zai fito ya faɗi waɗannan maganan ƙarara ba. Amma
a gefe ɗaya, tsohon hafsa al-dundura mayakan saman Najeriya, Air Commander Ahmed Tijjani Babagamawa, na cewa
an zauna a ce gurin sulhu. Teburin sulhu kuma na gaskiya ba wai sulhu na cewa a ba mutane kuɗi ba, zai su karɓi kuɗi, wata ya sato ita ma tana so ta karɓi kuɗi ba. A'a, me ƙorafe-ƙorafensu? Ƙorafe-ƙorafensu shi ne halin da suke wuri su ya gurɓace, gwamnati ta tashi ta tsaya ta gyara musu wa'annan. Su ma kuma su yi wa gwamnatin adal, taimaka musu cewa in aka biya musu wa'annan bukatun da za su zugo wasu mutane su dawo ba. Kuma na uku, ba wanda ya fi ƙarfin doka. Matuƙar kuma mutane ba za su ji wannan ba, domin na tabbatar muku da sai fa an dawo an yi amfani da ƙarfin soja.
Hassan Maina Kaina, muryar Amurka daga Abuja, Nigeria.
Ka shawara da mu kare kanmu, addu'a biya musamanmu, banda zagi kun manyanmu. Mu ka zaga mun zagi kanmu, amma ku gyara ku manyanmu. Ya zama kuma ku yi kishinmu, ya zama kuma ku so ƙasarmu. Najeriya mun gode, Najeriya mun so juna.
A gaida Hassan, a yammai babban birnin jamhuriyar Nijar mutane sun yi gangami na nuna goyon baya ga al'ummar yankin Difa da suke fuskantar ukuba daga Boko Haram. Ga Suleiman Muni Barma.
Daruruwan mutane ne suka fito kan titunan Yamai a jerin gwanan da wasu kungiyoyin fararen kula suka shirya daga dandalin Place du Mont zuwa dandalin Place de la Concertation da ke bakin Majalisar Dokokin Ƙasa, suna kirarin jaddada goyon bayansu ga al'ummomin yankin Difa a kudar da suke ɗanɗanawa sakamakon hare-haren kungiyar Boko Haram. A wani bangare kuma, masu zanga-zangar na jaddadawa askarawan ƙasar ta Nijar goyon baya. Shugaban kungiyar MPCR Nuhu Muhammadu Arzika na daga cikin shikashikan wannan gangami.
Nuna tausayi ga al'umman yankin Difa wanda suke fuskanta matsaloli iri-iri na wanda suke biyo bayan wannan ta'addanci da 'yan Boko Haram suke kawo a cikin wannan yankin. Babu sana'a, babu aiki, mutane sun bar gidajensu, sun bar garinsu, sun bar wurin aikinsu, sun bar sana'arsu, kawai suna nan dai yawo suke, suna nan da mun suke. Wajibi ne mu tashi tsaye mu nuna abin da yake wakana a Difa. Duk 'yan Nijar ne gaba ɗaya kamata mu san da ana yin shi, kuma mu san ya kamata mu kawo tamu gudunmawa don mu kama musu.
Matasan da suka amsa kira sun bayyana min dalilansu na halartar wannan haduwa.
Dalilinmu na farko shine domin mu kawo goyon baya ga al'umma Difa da take cikin wannan hali. Wanda hali ne wanda na ban tausayi. Allah hakika kowa ya sani irin yanda waɗannan miyagu idan suka shigo suke wulakanta jama'a, su kore su daga cikin gidajensu, su hana 'ya'yansu ma yin makaranta, su kuma wulakanta su tozarta jama'a. Kenan wannan hali da mutane suka shiga. Waɗansu sun yi gudun hijira daga mahallansu. Wannan shi yasa yau muka ce ya kamata a ce mun jajanta, mun nuna soyayya da kamna ga waɗannan al'umma na Difa. Shi yasa muka huto kwanmu da kwalkwal.
Me yasa muka halarci wannan jeri? Banu abin da ya shahi ƙasar ta Niger a jimilce, amma kuma a takaice ya shahi jihar Difa. Kuma tasa ya kamata a ce su yi wa kansu nazari su ga waɗanda suke haɗa da su. 'Yan ɗakinmu ne, 'yan garinmu ne, 'yan unguwanmu ne, 'yan uwana ne, addininmu guda, ƙasarmu guda. Kenan su daina, su dibi kansu da kansu, ƙasar da manya tahiya za su yi su bar mana ita.
Sai dai akwai alamar rabuwar kawuna tsakanin shugabannin kungiyoyin fararen kula dangane da manufofin wannan jerin gwano. Alhaji Salisu Ahmadu na kawancin Resistance Citoyen cewa yake.
Na so a ce ko suna neman gidauniya na taimako a aika ma Difa, inda an hana su noman rani na da tattasai, san hana su noman kihi, an hana su kasuwanci, tattalin arzikin su ya riga ya shaƙe. Kuma babu hulɗa na shiga Maiduguri, motoci da ke zuwa yau da gobe suna kawo abubuwa na sufuri na yau da gobe.
Binciken da muka gudanar ya nuni da cewa an yi jerin gwano a wasu daga cikin jihohin ƙasar Nijar, yayin da a wasu sassan aka takaita da taron gangami. Sai kuma jihar Talabiri, inda muka samu labarin ɗage jerin gwanon zuwa gaba a sanadiyar rasuwar babban kwamandan jami'an tsaron garin National na jiha baki ɗaya, wanda Allah yi wa cikawa tare da iyalinsa mutum 11 sakamakon wata gobarar da ta tashi a gidansa a tsakiyar daren Laraba wayewar Alhamis. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.
To a gaida Sule. Ɗazu da rana aka yi jana'izar marigayi Dr. Shatima Ali Mangono, ɗaya daga cikin jigogin siyasar Najeriya. Daga wurin taziyar rasuwar tasa, na yi magana da Dr. Muhammad Bulama, kwamishinan yaɗa labaran jihar Borno, kan abin da wannan rashi ke nufi ga Najeriya baki ɗaya.
Shatima Aliyu Gwanon mutum ne wanda kowa ya sani dattijo ne, wanda kuma kowa ya san rayuwarsa dattijo ne na kwarai. Shekarunsa sun kai sun wuce 90.
Haka.
Kuma cikin shekarun nan, alhamdulillah, kowa ya san irin takarawa da ya yi a siyasa da kuma aikin gwamnati da ya yi, da kuma bayan ya bar aikin gwamnati abinda ya zo yi wa mutanensa a Borno. Ya fara aikinsa shi a zaman malami ne. Yau manya-manyan mutanen Borno da suke yanzu a raye nan yawanci ɗalibansa ne.
Haka.
Kuma ya shiga su siyasa, ya je gwagwarmaya na siyasa, ya shiga gwamnati, ya zama su minista, su memban majalisa. Shine ministan farko na petroleum na mai kenan,
na mai a Najeriya.
Yawwa. Kuma bayan duk ya gama ya bar siyasa, ya komi ya dawo gida, ya zauna da mutanensa. Bayan ya bar minista ma ya zo har ya yadda ya zama chairman din Maiduguri Metropolitan. Shine chairman din Metropolitan, Maiduguri Metropolitan, wato karamin hukumar Maiduguri kenan na farko.
Haka.
Aha. Kaga dai yau a ce mutum ya yi minista ya zo ya zama ya dauki wannan makami ba zai.
Makami na shugaban karamar hukuma.
Yawwa, ya zo ya yi wannan, kuma kowa ya ga abubuwan da ya yi a cikin aiki da ya yi. Kuma bayan ya bar wannan aikin gwamnati, alhamdulillah, ya zo ya zama uban marayu. Dukiyarsa duka ya sa su, ya taimaka wa mutane, ya yi magarantu, ya yi wane ne, ya yi sai ba abin da bai yi ba. Ya zo ya raba dukiyarsa kashi uku, ɗaya shi ne yake amfani da shi, biyu ya sa jikin mutanensa. Saboda haka mu ba wani abin cewa wannan babban rashi ne wa jihar Borno da mutanen jihar Borno, Najeriya gaba daya. Duk wanda ya san tsofaffin tuma Aliman Gono ya san Najeriya ta yi rashi.
To Allah ya ji kansa da rahama, kuma Allah ya bada hakuri na jure wannan rashi. Kar a mance ana tare da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. A halin yanzu ga Ibrahim Kalmasi Garba da shirinmu na gaba.
Masu sauraron mu, assalamu alaikum, barkamu da sake saduwa da ku a wannan shirin na amsoshin tambayoyinku. Da fatan an yi shagulgulan sallah lafiya. Yau za a ji amsar tambayar Isiya Abubakar Bauchi, mai son sanin tarihin kafar sa faifan bidiyo a yanar intanet din nan, wato YouTube. Za kuma a ji kashi na uku kuma na ƙarshe na amsar tambayar Abdullahi Muhammad Mayyama kan kogin Nilu da ke Masar. Bari mu fara da amsar tambayar Malam Isiya Abubakar Bauchi, mai son sanin tarihin kafar nuna faifan bidiyon nan na yanar intanet, wato YouTube. Idan Malam Isiya na saurare, mun ba da amsar irin wannan tambayar kwanan baya kamar haka. Wasu matasa uku Amurkawa ne suka ƙirƙiro kafar yaɗa hotunan nan ta YouTube a watan Fabrairun shekara ta 2005 a wani ɗan ɓangaren garejin mota da suka mai da shi ofis ɗinsu. Matasan Steve Chan da Chad Hali da Jawed Karim sun kuɗance dare ɗaya bayan da suka saida kafar ta YouTube ma kamfanin Google ranar 9 ga watan Oktoban shekara ta 2006 akan dala biliyan 1.65. Yanzu haka Steve Chan, ɗan shekaru 36 da haihuwa, haifaffen Taipei na ƙasar Taiwan, wanda iyayensa suka ƙaura zuwa Amurka, ya mallaki dukiyar kimanin dala miliyan 300. Shi kuma Chad Hali, ɗan shekaru 38 da haihuwa, haifaffen Amurka, na da ƙadarorin aƙalla dala miliyan 355. Sannan shi Jawed Karim, ɗan shekaru 36 da haihuwa, haifaffen ƙasar Jamus, wanda amman mahaifiyarsa ce ba Jamusa ubansa ɗan Bangladesh ne, wanda kuma shi ne ya fi ƙarancin kuɗi cikinsu, yana da dala miliyan 140. Ko da yake a zagayowar ranar nuna ƙauna ta Valentine Day ta 14 ga watan Fabrairun 2005 aka ƙirƙiro kafar YouTube ta wajen buɗe shafin www.youtube.com a kafar intanet, ba a sanya bidiyo na farko ba sai a ran 23 ga watan Afrilun 2005. ko bayan nan sai a watan Mayun 2005 aka bude kafar ga sauran jama'a. A cikin watan Nuwamban 2005 ne dai aka kaddamar da kafar a internet a hukumance. Abin da yasa kamfanin Google ya sayi kafar ta YouTube shine zuwa watan Yunin shekara ta 2006 sai yawan hotunan bidiyon da ake yadawa ta kafar a duk rana ya kai 65,000, wanda wannan adadin ba karamin abin kasuwanci bane. Ko da yake bidiyon da aka fara sawa shine na Jawad Karim a zoo din San Diego mai taken Me at the Zoo, wanda ya zuwa yanzu mutane sama da miliyan 17 ne suka gani, ba shine mafi ganuwa ba. Bidiyon da ya ganu a YouTube fiye da kowanne, wato gani har sau biliyan 2.23, shine mai taken Gangnam Style, waƙar wani mawaki ɗan asalin Koriya ta Kudu. YouTube, wanda shine shafin internet na uku da aka fi ziyarta bayan Facebook da Google, ana loda masa bidiyoyi masu tsawon kimanin sa'o'i 300 duk minti guda, kuma an yi yunkurin gasa da kafar ta YouTube an gaza.
Hanya ta ilmantarwa ce na gizagize, kafa ta saduwa da nishadi yanar gizagize, zango na ɗiba kewar bayi yanar gizagize, sabo na saduwa da zumunta yanar gizagize, maza ne bar kafar sadarwa yanar gizagize.
Yanar gizagize, yanar gizagize, fasada ta hakokina yanar gizagize. Yanar gizagize, yanar gizagize, fasada na
sai kuma kashi na uku, kuma na ƙarshe na amsar tambaya kan tarihin kogin Nilu. Idan mai tambayar Abdullahi Muhammad mai Yamana saurare, to ga masanin tarihin nan na Arewa House Kaduna Dr. Salisu Bala zai kammala baka ansa.
Shi kogin Nilu yana da amfani ga jama'a, musamman waɗannan ƙasashe da na zayyana kamar irin su Zaire, Ethiopia, Rwanda, Tanzania, Uganda, Sudan, Burundi da kuma ƙasar Misr. Amfanin da yake yi gare su shine yana sama musu damar da suke amfani da ita wurin yin noman rani. Idan damuna ta dauke, to ba su da wani hanya na samun abinci sai ta hanyar amfani da kogin Nilu, ta hanyar gudanar da noman rani wanda yake daukar nauyin su har ma su kai kasashen ƙetare. Wannan na farko kenan. Sannan kogin Nilu ya samar da kariya ga ƙasar Misra. Babu ƙasar da take iya kaiwa ƙasar Misr hari ta bangaren abin da ya shafi kogin Nilu. Dole sai an ketare wannan kogin, sannan a kaima wannan ƙasa hari. To wannan kenan. Na uku kuma ruwa ne wanda yake samar da kifaye da kayayyakin amfani na yau da kullum, musamman dabbobin ruwa a wannan lokaci ga wayannan ƙasashe da na zayyana gaba ɗayansu. Sannan ruwa ne wanda yake da amfani kwarai, musamman ta fuskar magane-magane. Wasu da yawa sun tabbatar da cewa a wannan lokaci ana amfani da ruwan Nilu, musamman lokacin da shi Amr ibn al-As ya jefa wannan wasiƙa ta Sayyidina Umar Khalifa na biyu. A wannan lokaci mutane suna ɗiban wannan ruwa saboda su maganin cututtukan da ke damun su a wannan lokaci. To kogin Nilu yana da amfani matuƙa da gaske. Wannan kaɗan kenan daga cikin waɗanda na zayyana. Tambayar kuma da ake cewa ko kogin Nilu ya haɗu da abin da ya shafi Najeriya, babu cikin ƙasashen da muka zayyana, babu ƙasa, babu Najeriya a ciki waɗanda kogin Nilu ya raza, sai dai Riba Niger wanda ita ce mafi girma na biyu bayan kogin Nilu din. To sannan kogin Nilu ya daɗe yana cin mutane kamar yadda muka ambata, kuma ya fi yawan yin ambaliya a wannan wata na Yuni, wato June kenan. A kowace shekara a wannan lokaci yake yin ambaliya, yake cin mutane a ƙasar Misra a wannan lokaci. Sannan ƙasashe da dama, musamman ƙasashen da wannan kogi na Nilu ya taba, sun sha yin takaddama tsakaninsu game da yarjejeniyar waye ya kamata a ce shi ne yake da kogin Nilu din nan. Ƙasar Misra ta taka muhimmiyar rawa, musamman zamanin a ƙarni na 19 a lokacin wani da ake kiransa Muhammad Ali Pasha, wanda yake gwamna ne a ƙarƙashin mulkin Turkiya, lokacin ƙasar Turkiya ita ce take daga cikin manya-manyan ƙasashe na duniya, ma'ana superpowers, wanda a lokacin ƙasar Misira tana ƙarƙashin mulkin Turkiya ne. Aka turo Muhammad Ali Pasha ya zamanto ya kasance shine gwamna a wannan garin. Su ya taka muhimmiyar rawa wurin bunƙasa noma a ƙasar Misira ta hanyar amfani da kogin Nilu a wannan lokaci, ta yadda sun kasance abincin da suke samarwa ya fi ƙarfin su ci da kansu har suna fitar da shi ƙasashen waje. Saboda ya gayyato manoma Turawa sun zo sun inganta noma ta hanyar amfani da kogin Nilu a lokacin da babu ruwan sama a wannan lokaci. So kogin Nilu yana da amfani matuƙa. Idan aka duba tarihi a baya kuma, akwai lokacin wasu wani fir'auna da aka yi a wannan zamani a ƙasar Misira, a lokacin da ya kasance suna ɗaukar kogin Nilu da wani bangare nata da abin da take amayarwa na kayayyaki a matsayin wurin bauta, ma'ana suna bauta ma wani sashi na wannan kogin Nilu din a matsayin allansu a wannan lokaci, saboda abubuwan mamaki da kogin Nilu ke samarwa a wannan lokaci. Saboda haka kogin Nilu na da amfani matuƙa, kuma ya game ƙasashe da dama. Tarihin shi ya fara tun shekara 460 kafin haihuwar Annabi Isa alayhi salatu wassalam. To wannan ke.
To game da ko akwai wata alaka tsakanin kogin Nilu da Baharum fa?
Bahar Rum? Alakar da ke cikin tsakanin kogin Nilu da Bahar Rum ba mai ƙarfi ba ce. Saboda da Bahar Rum ne suke tasowa Turawa, sannan su keto su shigo kogin Nilu, sannan su zo ƙasashen da suke so su yi mulkin mallaka. Amma wannan ya tabbata ne a lokacin da Turawa suka fara ƙera jirage waɗanda za su hau kan teku, su hau kan manyan ruwaye, sannan su isa zuwa inda suke so su isa don su tabbatar da samun yin mulkin mallaka ga ƙasashen Afirka da kuma wasu ƙasashe can na yankin wato arewacin wato Afirka, ko in ce gabacin Afirka a wannan lokaci. Amma babu wata babban alaƙa da ke tsakanin waɗannan ruwaye guda biyu.
Wato kenan akwai bambanci tsakanin su?
Akwai bambanci tsakanin su, kowanne yana ɓangaren shi daban ne. Shi kogin Nilu ya fi keta yankin ƙasashen Afirka, shi kuma Bahar Rum yana ɓangaren abin da ya shafi yankin wato Turai ne, ɓangaren Rum, abin da ya shafi yankin ƙasar kamar Italiya da sauransu haka, wanda kuma kaga tsakanin su da ɗan tazara mai ɗan nisa saboda ƙasashen da ke wannan yankin.
Sai a kasance da mu mako mai zuwa don jin ansar wasu tambayoyin. Yanzu a madadin Dr. Salisu Bala na Arewa House Kaduna, da wanda ya haɗa mana sautin Mr. Caleb da injiniyan mu, ni naku Ibrahim Kalmasi Garba ke cewa a kasance lafiya lau.
To madalla gare Ibrahim ga Grace da takardun labarai.
Shugaban Amurka Barack Obama zai katse ran gadin da yake a Turai ya tafi Dallas jihar Texas, inda wani kwantan bauna da aka yi ya kan 'yan sanda ya sanadiyar kashe jami'ai biyar. Shugaba Obama wanda yake kasar Poland a halin yanzu zai dawo Washington ne gobe Lahadi kwana ɗaya kafin ranar da aka shirya zai dawo da farko, bayan sokiya da zango da zai yi a Spain bisa ga wata sanarwa da aka fitar daga Fada White House. Kakakin rundunar sojin Najeriya Sani Kuka Sheka ya ce rundunar ta buɗe wata hasumiyar wato muhimmiyar hanya da ta haɗe ƙasar da ƙasashen Kamaru da kuma Chadi, bayan arangamar da suka yi da ƙungiyar Boko Haram a yunkurin kwace wannan iko. Gwamnan jihar Borno Alhaji Kashim Shatima da babban hafsan soji Laftanar Janar Tukur Yusuf Buratai da mataimakin sakataren Majalisar Ɗinkin Duniya mai kula da ayyukan jin ƙai na yankin Sahel da kuma waɗansu manyan jami'ai suna daga cikin waɗanda suka halarci bikin.
Masu sauraro, da daga dattin labarin da muka zo ga ƙarshen shirin a wannan lokaci, sai can da misalin ƙarfe 9:30 na dare a agogon Najeriya, idan Allah ya kaimu za ku je mu ɗauke da wasu shirye-shiren. Kafin wannan lokaci, madadin sauraro abokan aiki musamman ita Grace Alheri Abdu, wadda muka gabatar da shirin nan tare da sauran waɗanda suka sanya hannu aka kawo muku wannan shirin, Ibrahim Alfa Aminu ke cewa huta lafiya.